Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Wani ɗan duniya hayaƙin taba da duniya ta yi masa daɗi ya zazzaga wa ɗansa ɗan gaba da alfatiya madarar fiya-fiya. Har sai da ya rasu, shi kuma ya binne shi. Kwanaki 42 kenan da rasuwar matashi Abdulkadir Nasir Madobi, wanda ake zaton 'yan sanda sun lakaɗa wa dukan da ya sanadiyar rasuwarsa. Sai dai kuma danginsa sun ce an gama sadaka 40, amma ba su ga alamun ɗaukar mataki a kan waɗanda suka aikata kisan ba. Wani malami ya shigo ɗauke da ƙarin haske a kan ƙisar Naƙata Saluhu, ya kuma bayyana mana alaƙarsa ta ƙudda-ƙudda ɗan ba'ura, wanda ya zamani da Annabi Musa. Ƙwararru a fannin lafiya sun yi kira da a tuna da maganin masu taɓin hankali da ruɓanya tallafa musu ganin yadda sanyin hunturu yake mamaya. Wani jirgin sama da ya rigaya ya luluka a cikin samaniya ya yi mi'ara koma baya, bayan da wata fasinja da ke cikin jirgin ta tuno cewar ta mance ɗanta a filin jirgi. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama, tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana dai sukan ce wai kasha kallo. Yau alisafi kwanaki 42 kenan cip-cip da rasuwar matashin nan Abdulkadir Nasir Madobi, wato matashin nan ɗan bana 7 wanda suka samu hatsaniya da abokansa har ta kai an kai ƙara caji ofis ɗin Madobi. A nan ne bayan 'yan sanda sun je neman yaron ba su same shi ba, sai mahaifinsa ya kamo shi ya kuma danƙa musu shi. Nan take kafin mahaifin gurin, 'yan sandan suka cacime shi, daga bisani aka samu tankiya guda daga ciki mai suna Sifeto Bashir ya fitar da hannu ya sharara wa yaron mari. Shi ko yaro da yake mai zafin kai ne ya fitar da hannu ya rama, ashe-ashe ya mari ransa. Domin nan take mahaifin yaron ya ce 'yan sanda sun fito su kimanin 5 suka taran masa da duka, har ta kai wani mai suna Sabiu ya ɗauko itace ya shiga duka a gaban mahaifin. A ƙarshe dai yaron ya rasu. Har ma kuma mun shaida muku cewar 'yan sanda sun kafa kotun bincike bayan da suka lashe takobin yin adalci. Sai dai kuma yau dangin yaron sun ce kwanaki 42 kenan da wancan kisan gilla, amma babu wani mataki da suka ga an ɗauka. Don haka suke roƙon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Kalamu Wahid ya dubi girman Allah ya tsaya tsayin daka domin a yi musu adalci. Har ma Ahmad Nasir Madobin shaƙiƙin marigayin ke cewar sun ma samu labari daga majiya mai tushe cewar tuni an saki Sabiu yana harkokinsa a gari.
Bayan rantsar da mu da Alƙur'ani da suka yi, to har izuwa yau ba su kuma cewa da mu komai ba. Kuma shi Sabiu jama'an gari suna nuna mana cewa kaman ko an sake shi ne, tunda suna nuna mana shi a Facebook. Ya kira ma yayana wani Alhaji Kabiru ya ce da shi ni ne nake so na ɓata shi ba shi ne da kiyaran nan ba DPO ne, saboda haka ya taimaka masa. Kuma Alhaji Kabiru ya ce masa to ya kamata duk abin da ya sani ya fito ya faɗa, shi ba abin da zai iya masa. To roƙona ga kwamishinan 'yan sanda ya taimake mu, kamar yanda wanda ya tafi ya aika ga wakilci suka je suka mana alƙawarin za su bi abin da yake tsakani da Allah, to shi ma ya taimaka mana ya tsaya tsakani da Allah ya fitar da yaron nan hakkinsa.
To ko me rundunar 'yan sandan jihar Kano za ta ce akan wannan kuka na neman jinin ɗan uwa? DSP Abdullahi Haruna shine kakakin rundunar, ya bayyana cewa har yanzu waɗannan mutane da aka kama suna hannun 'yan sanda. Kuma ko a yau ma da yammacin nan da muka tuntuɓe shi da maganar, ya sa an kirawo su ya kirga su, kuma sun cika cif-cif babu wanda aka saka. Don haka yake cewa waccan magana ko zargi da 'yan uwan marigayin ke yi ba shi da tushe. DSP Abdullahi Haruna ya ma bayyana cewa an sake ƙaro ƙarin waɗansu 'yan sandan da aka kama ake zargin su da hannu cikin wannan kisa. Har ma kuma ya yi mana ƙarin haske.
Babu wanda aka saki a cikin su, dukansu suna nan a kulle. Kuma abu ne ka san idan ana fuskantar kotu, musamman ta 'yan sanda, duk waɗannan wanda suka gani da ido duka ana nemo su ɗaya bayan ɗaya domin su ba da shaida. Ana cikin bincike daga waɗanda aka kama a baya, yanzu haka akwai wanda aka ƙara nemowa yanzu, su ma mutum biyu an haɗa da su an kulle su. Ina mai tabbatar muku da cewa wannan ba wai abin wasa ba ne, da yardar Allah za a yi adalci.
To amma wani abu mai ban mamaki waya kare da tallan tsire shine mun samu wata lambar waya wacce aka ce ta sabi dan sanda ce mun kuma kira ya dauka mun yi magana da fara dai sun yi magana da shi shakikin margayin ne daga bayan mu ma muka kira shi a wata lambar ya daga ya tabbatar mana cewa shine Sabiu amma ko da ya nemi da waye yake magana muka shaida masa cewa ga da wanda yake magana daga nan bai ƙara cewa uffan ba kuma duk wani kira da muka ƙara yi daga nan bai ƙara dagawa ba sai dai kuma mun labarta wa kakakin rundunar wannan batu ya kuma ƙara jaddada mana cewa Sabi ifa yana hannu dan haka tunda ba ganin sa aka yi da fuska ba babu tabbacin cewa da shi aka yi wannan magana to Allah ya kyauta yanzu kuwa sai unguwar mahaukaci dake karamar hukumar Gaya inda wani magidanci mai suna Musubahu ya hallaka ɗansa na cikin sa mai shekara 3 bisa zargin cewar ya samu dan ne taba rauniyar hanya Musubahu wanda yanzu aka yake a hannun ƴan sanda a shalkwatar su dake Banfai ya ce tsautsayi ne yasa suka haifi da budurwar sa amma daga bisani bayan dan ya shekara 3 sai uwar ta kawo masa dan tana mai shaida masa cewar mahaifinta ya ce ba za ta rike shi ba shi kuwa Musubahu daga karbar dan sai ya je sayo shinkafar bera ya zuba masa a cikin abinci ya bashi ya ci ya kuma rasu a tattaunawar su da wakilin mu Abba Isa Muhammad Musubahu mazaunin unguwar mahaukaci dake karamar hukumar Gaya ya ce ya gane kuransa kuma da zarar an yi masa sassauci zai yi tuba ba ku tuba irin na muzuru ba
na farko wallahi ban da iyaye ne kuma ita ne tana ci min mutunci a kai ni ko ban san haka za ta kasance ba ban san yaron kuma hakan za ta kasance ba gidanmu ba inda uwa da zai rike shi yaron dana ne eh to dai budurwa ta ci dai haka wani ina shira da ita ni ma nazo nake shira da ita ko izini ya ci abinci
da yake haske akan wannan magidanci kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce da zarar sun kammala bincike za su mika Musubahun gaban alkali domin ya je can ya girbi abin da ya shuka
Commissioner ƴan sandan jihar Kano CP Ahmad Sani ya bada umarni yanzu haka an dawo da shi babban sashen bincike dake nan Banfai bangaren kisan kai wanda tuni ya amsa laifin sa binciken mu na farko dai ya amsa laifin sa ya tabbatar mana da cewa shi ya sa wa yaron nan shinkafar bera ya mutu kuma yanzu haka muna ci gaba da bincike da zarar mun kammala zamu gurfanar da shi a gaban kotu da wannan laifi na kisan kai
to Allah ya kiyashe mu da dima wucewar duniya Hausawa kan ce wai inda ranka ka sha kallo yau abokin aikin mu Yusuf Ali Abdullahi ya sha kallon domin ya karbi ba kuncin wani lafiyayyen mutum wanda ya zo da bishara yana mai cewar akwai bayanai da yake da su akan batun naƙata Salihu wannan bawan Allah wanda ya ce sun yi musharaka da dan ba'ura akan waɗansu kujerun mulki a duniya ya shaida wa Yusuf Ali Abdullah cewar ai idan ana maganar naƙata to ai shine domin ita naƙata taguwa ce
matsayi ne mai girma wanda in aka fito da shi sarari za ka ga cewar ba kalamin al'amari bane ba yanayin yadda mutane suka fahimta kamar cewar taguwa ce za a ganta ta fito tana yi wa mutane number a goshinsu ko kuma tana nuna dan wuta da dan aljanna to ba haka abin yake ba abin da yake faruwa mukami ne kuma mukamin ba na wasa bane na gaske ta dalilin wannan mukamin da Allah ya bani saboda haka ni ne zan zama to na karshen karshe wajen fitowa daga karkashin kasa
kai ne
ni ne
to amma kan wannan hira ta musamman mai kama da galmashura mun zanta da malam Abdullahi Ismaila Kwalwa kwararren masani a fannin lafiya wanda ya bayyana cewa akwai mutane da ke shiga halin dimuwa dan ga yiwa fari kallon baki kuma sauyin yanayi daga zafi zuwa sanyi yana iya taka rawa wajen jefa mutane cikin dimuwa su shiga soki burutsu ga Kwalwa
yana daga al'adar lafiya ko ta jiki ko ta hankali izamanto cewa idan wani abu ya faru ko da na zafi ko da wani tsanani ko wani irin tsanani wanda yake ya shafi zai iya taba jiki izamanto wannan abin ya tashi wato kamar ya takalo wannan tabin hankali ko tabin hankali ko kuma wani abu na jiki idan mutum yana bayyana wayansu abubuwa kamar a idaninsa yana cewa gashi yana ganin wani abu wanda ba a saba gani yanzu misali kamar kace gashi ana ruwa kuma ruwan jini to kaga kuma kowa ba zai gani ba kai kake gani kaga ba hankali bane
Abdullahi Ismaila Kwalwa kenan kwararren masani a fannin lafiya mukaddashin director a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a Anan kuma ana shaidawa al'umma cewar akwai wani gagarumin bikin taro a ranar 30 ga wannan wata da muke ciki wanda za a yi a gidan Mambaya dake Gwammaja za ku a saki wani littafi ne da aka dade ana jira mai suna The 1000 Words via Freedom Radio wato littafin nan da ya kunshi kalmomi dubu kan malallu da yadda ake amfani da su wadanda malamin nan Kabiru Jammaje ya gabatar a tsawon shekaru 3 da yayi yana gabatar da shirin sa na creative writing dake nan Freedom Radio babban bako mai jawabi a yayin wannan gagarumin taro na gabatar da wannan littafi da mutane suka dade suna jira shine Sheikh Malami a harshen Turanci wato Farfesa Munzal Jibrin wanda kuma dige wanda kuma yake da muradin mallakar wannan sabon littafi irinsa na farko a wannan nahiya tare da sauraron jawaban da masana za su gabatar a yayin taron yana iya garzayawa ofishin Jammaji Academy dake Shatale Talantal Udu domin ya yi register ana bude wannan ofishi kullun daga karfe 9 zuwa karfe 6 na yamma sanarwa daga Malam Kabir Musa Jammaji shugaban wannan cibiya ita kuwa wata mata ta shiga dimuwa bayan da ta hau jirgin sama ta mance dan tafilin jirgin amma bayan da jirgi ya luluka cikin sama'u sai ta ankare ta kuma kurma ihu dole jirgi yayi saukar gaggawa duk da cewa ana ikirarin jirgi baya jiran dan wani wakiliyar mu Amina Hamisu Isa tana da cikakken bayani
bayan da hankalinta ya dawo jikinta ta kuma samu kujera ta zauna ga sanyi air condition na cikin jirgi ya fara ratsata sai kawai ta tuno da danta nan take ta kurma ihu tare da jan hankalin ma'aikatan jirgin cewa ta manta danta a filin jirgin saman Sarki Abdulaziz jirgin ya tashi daga kasar Saudiya da niyan zuwa kasar Malaysia amma da jan abin da ya faru sai matukin jirgin ya nemi izinin ma'aikatan filin jirgin saman da suka baro domin dakatar da tafiyar da suke kai tare da juya akalar jirgin zuwa filin jirgin saman da suka baro isan su filin ke da wuya sai suka tarar da yaron cikin koshin lafiya a lokacin da manema labarai suka zanta da matukin jirgin bisa ƙarin da ya nuna sai ya ce ba zai zargi matar da laifin sakaci ba illa akwai wani babban lamari da zai iya sa ta tamanta da dan nata domin kuwa jama'a da dama na manta muhimman abubuwan su a yayin da suke tafiya harkokin rayuwar su na yau da kullum
to Allah ya kiyaye mu da dimuwa irin wannan shi kuwa mai unguwar Tudun Maliki ya game da fushin fadar hakimin Kumbotso bayan da hakimin ya tuje rawanin sa sanarwa daga fadar hakimin tace an zargi mai unguwa Abdullahi Nusa da laifin zamba cikin aminci da kuma karbar kuɗi a hannun mata da zimmar koya musu sana'a tare da bude musu asusun banki sakataren fadar hakimin Kumbotso Alhaji Abubakar Abdullahi ya ce fa an dakatar da mai unguwa har illa masha Allah domin dai a kaddamar da bincike Allah ya kyauta shi kuwa ambassador Dr. Musa Abba dan kawo sabon shugaban hukumar lura da makaranta Tuma zaman kansu na jihar Kano ya lashi takobin murkushe haramtattun makarantu masu zaman kansu a Kano Dr. Dan Kawu ya ce zamanin sa za a kawo ƙarshen matsalolin gallazawa iyaye da wasu makarantu masu zaman kansu ke yi
wannan shine dalilin da yasa kaga muna zagayawa lungu lungu sako sako domin mu zakulo haramtattun makarantu da kuma ingantattun makarantu da kuma ingancin ilimi ma a jihar Kano domin mu tallafa kudirin mai girma gwamnatin jihar Kano da Dr. Abdullahi Umar Ganduje
Dr. Dan Kawuna wannan jawabi ne lokacin da ya kai ziyarar ban girma da ta yi murna ga mataimakiyar shugabar kungiyar makarantu masu zaman kansu ta kasa Hajiya Maryam Magaji har ma anata jawabin take cewar za su baiwa hukumar hadin kai domin tabbatar da tsabtace makarantu masu zaman kansu a fadin kasar nan Hajiya Maryam Magaji tace kungiyar su a shirye take wajen ganin ta hada kai da al'umma da ma gwamnati wajen kawo ƙarshen korafe-korafe da wasu iyayen ke yi akan waɗansu makarantun ta kuma ce kofar su a bude take ga masu bayar da sha warwari musamman ma waɗanda za su kawo ci gaban ilimi a jihar Kano kafin mu je ga wasikar mu ta kai cewa takardar neman taimako da wani bawan Allah ma'aikaci mai suna Yusuf Muhammad wanda Allah ya jarrabe shi da lura lokacin da aka cire masa hakori a asibitin koyarwa na malami ne Kano amma daga bisani aka samu matsala a gurin cire hakorin ya gamu da ciwon kansa har ta kai abin ya zama babikin gani mahukuntan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kanan kuma suka ce a yanzu ana buƙatar naira 600,000 domin ci gaba da kulawa da lafiyarsa kuɗin da danginsa suka ce babu hali wannan bawan Allah wanda har yanzu ma'aikaci ne a fannin ilimi a jihar nan ya ce yayi iyakacin kokarinsa amma ƙarfinsa ya ƙare dan haka yake roƙon bayan Allah a taimaka sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Nazir Ahmad wanda shi ma za a yi masa aiki a asibitin Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria akan kuɗi naira 706,000 amma danginsa suka ce ƙarfinsu ya ƙare dan haka su ma suke neman taimako a taimaka a ceto rayuwar wannan bawan Allah da fatan bayin Allah za ku taimaka haka kuma baiwar Allah nan ma'aikaciyar asibitin Asiya bayar da ke kawo taimako kowane wata wannan karan mata kawo 2,000 Ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna ya karo arziki mar yankewa a gidan. Duka kuma da wannan na shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla, Aminu Abdu Baka Noma, Nusaiba Umar Madaki da Amina Hamisu Isa. Salisu Ahmad Garanya da taimakon Abdurrahman Hamisu na Madina su ne suka sarrafa na'ura domin ajimin rangadadau Nasir. Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.